الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم ألهمنا الصواب وجنبنا الأخطاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم خذوك وتنصفر هجرة من ذنب الله صلى الله عليه وسلم يبو ديا جدري هدو دا أربعين دي دي وان دا يدا تيدا شا هدوك وتنقوما هجرة من ميلادية النبي إيسى عليه السلام يبو ديو دا شا تفا Allah ya ba mu ikon dawowa wannan masallaci na Juma'a masallacin Sheikh Abubakar Mahmud Gumi da ke Lokot Kofar Gayan Zaria domin ci gaba da karatun Sahihul Bukhari kuma yau da yaddan Allah Jalla Jalalu za mu shiga cikin littafin kai tsaye kamar haka بسم الله الرحمن الرحيم كتاب بدء الوحي قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مجيرة البخاري رحمه الله تعالى آمين باين بسملة akace Sheikh Imam Al-Hafiz wato Imam Al-Bukhari kenan Abu Abdullah wanda ake masa al-kunya da baban Abdullah Muhammad bin Isma'il shine Muhammad dan Isma'ila dan Ibrahim dan Mujira البخاري وندا اكا هيفي شي اغارن بخارا الله تعالى يجكنسا امين زموغا ياتي كتاب بدء الوحي wannan kaso na littafi zai mana bayani game da yadda wahayi ya soma wahayi sanarwa ne ko ilmantarwa ko ba da labari na musamman amma a shari'a saƙon da Allah kan aiko da shi ta hannun mala'ika zuwa ga ɗayan manzanni ko annabin da Allah ya zaɓa domin a bauta ma Allah da wannan saƙo kuma a isar ma al'umman da Allah yake wannan manzo ya isar masa kalman wahayi a harshen Larabci yakan zo da ma'anoni mabambanta mun magana yanzu akan shari'a akan amfani da kalman wahayi a yi ma'ana ko a nufi ma'anar al-ilhamul fitri wato ilhama ta ɗabi'a a sanar da ɗan adam wani abu kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه من وهي غزوة مهي فيام النبي موسى شواك شايد دشي بكم منصا يند فرعون يكي ينين كأيا مزا أذرك اندبوكا يد ما تدوبنصا da masu sihirin da suka ce cikin bani Isra'il za a taifi wanda zai zan sanadiyar mutuwarsa da gushewar mulkinsa. Ba annabiya ko manzo mace, wama arsalna min qablika illa rijala. Ashe kalman wahayi zuwa ga mahaifiyar annabi Musa ba yana nufin an ba ta annabci ko manzanci ba ne. Malamai suka ce ma'anarsa al-ilhamul fitri. Akwai abinda suke ce ma wahayi kan zo da ma'anar al-ilhamul gaziri, kamar yadda Allah ta'ala yake cewa wa auha rabbuka ila an-nahli an tattakhidhi min al-jibali buyuta. Ubangijinka ya yi wahayi zuwa ga ƙudan zuma, ki samar da gidajenki da makwancinki a kogunan duwatsu. Wannan suka ce ba wahayi ne na annabci ba, a yi ma annabci ga ƙudan zuma? A'a, al-ilhamul gaziri ake kiransa. Sa'annan na daga cikin ma'anoninsa, domin a nan addinin ya ɗan faru, shi ya samu ɗanyi bayanin kalmar. Takan zo da ma'anar ishara, shi ne al'ima ko al'ishara, nuni, kamar yadda Allah ya ba mu labarin annabinsa Zakariya alaihi salam. Lokacin da ya ga abin da ya gani na karamomin da Allah ya karrama Maryam, sai ya roƙi Allah shi ma Allah ya ba shi haihuwa. Rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba innaka antal wahhab. Allah ya ansa addu'ansa, qala rabbi ij'al li aya. Qala ayatuka alla tukalliman nasa thalathata ayamin illa ramza. Da yaji an ayishi addu'arsa, sai ce ya Allah ka nuna mun wata alama wadda in matata ta yi ciki zan gane. Jalla jalaluhu ya ce to alamar matarka ta ɗauki ciki shine in kaga ka nemi kai magana da ɗalibanka bakinka ya ki in ba tasbihi ba to ta ɗauka. To wannan akwai inda yakan zauna a masallaci ɗakin da yakan yi bauta, ko da ya fito sai ya ji ya kasa magana. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fa kharaja ala qaumihi min al-mihrab fa auha ilayhim an sabbihu bukratan wa asila. Da ya fito daga ɗakin da yake bautar Allah ya nemi ya yi magana ya gaza, sai Allah ya ce fa auha ay fa ashara. Alhamdulillah, abin nema ya samu, sai ya yi nuni ga sauran ƴan uwa almajirai ko ɗalibansa cewa ku tsora tasbihi safe da maraice. Kaga alwahayi huna ma'anahu al-ishara. Sannan malamai suka ce akwai wata muguwar ma'ana tare da kalmar, sukan ce masa kalimatul wahayi ta'ati bi ma'ana alwaswasat ash-shaytan wa tanbiyatuhu shar. Yanda shaytan ke sa waswasi a zuciyar dan adam, sannan ya masa tarbiya da koyarwa na sharri, ya aza shi akan fitina, ya raba shi da fitina na Allah subhanahu wa ta'ala. Ke shi ma wannan alqur'ani ya mana manuniya a inda jalla jalaluhu yake cewa wa inna ash-shayatina layuhuna ila awliyaihim liyujadiluhu. Shaytanu suna wahayi zuwa ga ƴan uwansu masoyansu shaidanu dan su yi maku jayayya akan addini. Ha? To shaidan ya yi wahayi zuwa ga mai sansa ko mabiyinsa, wahayi na annabci ne ko manzanci? A'a. Wato wasin da shaidan yake sawa a zukatan al'umma, allazi waswisu fi sudurin nas, ya yi masu tarbiyya na sharri. Idan ka tattara waɗannan ma'anoni, ashe ba abin mamaki ba ne idan an wayi gari wani ya ce an masa wahayi. Shi ne hikimar wannan bayani. Ba abin mamaki ba ne idan an wayi gari wani ya ce an masa wahayi, ashe wa inna shayatina layuhuna ila awliyaihim. Allah ya kare mu. Babu kaifa kana bad'ul wahyi ila rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa qawlullahi jalla dhikru inna awhayna ilayka kama awhayna ila nuhin wan nabiyyin min ba'd. Cikin surati an-nisa aya ta 163. Imam al-Bukhari idan muka yi la'akari da ya yi basmala sai ya ce kitabu bad'ul wahyi. Wannan bayanin da aka yi qala shaykh al-imam al-hadith abu abdullah al-majran hu tukai, domin shi ba zai rubuta ya ce qala shaykh al-imam al-hadith ba, akwai tawadu'ul ulama. Amma malam al-majransa da suka kwafi riwayar Buhari ta hannunsa, littafin qira'a na Buhari ta hannunsa, su suke rubuta irin wannan. Saboda haka shi ya ce kitabu bad'il wahyi, sannan sai ya ce babu kaifa kana bad'ul wahyi. A nan in mun lura, bayan basmala bai yi hamdala ba kamar yadda aka fi sabawa a wallafe-wallafen magabata, kuma bai yi salsala ba, akan ce alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wani ya tsawaita, wani ya gajarta, wani ya ambaci dalilin ma talibin littafin, wani ma ya daɗa sharan fage da ƙa'idojin da zai bi na littafin, wato abubuwa wanda zai karantar da kai, wanda za ka fahimci in na ce kaza kaza nake nufi, in na ce kaza kaza nake nufi, kamar yadda Sheikh Khalil ya yi a cikin muhtasar shi. To duk bai wannan ba. To shin hadisai da suka zo suna cewa kullu amrin ribal la yubda'u fihi bihamdillahi fa huwa aqta, duk wani al'amari muhimmi wanda ba a soma shi da godiya ga Allah ba mai yankakken albarka ne. Ko riwayar da ta zo tana cewa kullu khutba laysa fiha shahada fa hiya kal yadil jazma, duk wani jawabi ko rubutu ba ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah, wannan kaman hannu ne wanda yake kamfalalle ko yankakke. Malamai suka ce a'a, ba dole bane sai an yi a rubuce, ana iya yi a maganance, kuma ya wakilce rubuce, tare da cewa hadisin farko malamai suna cewa fihi maqalu, akwai zantuttukan malamai da yawa wajen ingancinsa ko rashin ingancinsa. Amma dai Imamu Abu Dawud da Imamu Nasa'i da Imamu Darimi duka sun waito shi, amma Imamu Albani ya ce yana da rauni. Amma hadisi na biyu wanda aka yi maganan yankakke ko kan balallan hannu shi kuma Abu Dawud da Imam Ahmad duka su ruwaito shi a Sheikh Shakir ya ce isnadin sa sahihi ne haka nan Imam Al-Albani shi ma ya inganta hadisi shi ma ya inganta hadisi malamai suka ce Imam Al-Bukhari bai irtikabin wani abu wanda yake ba daidai ba domin a Rasail da Kitabat ba dole bane sai ka rubuta kana iya basmala kai sanda zaka rubuta kai hamdala kai basmala kai salsala ma'ana as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka ce ai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a munasaba daban-daban a Rasail din sa ya sa a rubuta an shibta kuma ba hamdala ba basmala kaman takaddan da yayi mahiqal shugaban rumawa kawai cewa akai bismillahir rahmanir rahim min muhammadin rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ila hiqal azim rum fa inni ad'uka bi di'ayatil islam aslim taslim yu'tika Allah ajraka marratayn zamu karanta shi in mun zo ba da dadewa ba cikin wasiqun da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi a rubuce aka yi shifta dan bayan da dai aka rubuta bismillahir rahmanir rahim sai yace daga Muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam zuwa hiqal azim rum ni ina kiranka da kira na musulunci ka musulunta kai imani ka fukuta barin azaban Allah duniya da kiyama shine aslim taslim yutika Allah ajraka marrataini kuma Allah ya baka ladanka ninki biyu zuwa karshen wasiqar mahallin shahid ya rubuta ba hamdala ba salsala hakanan idan ka dubi wasiqar da aka rubuta a sulhi hudaybiya wanda aka yi tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da sauran musulmi da kuma quraishawa karkashin sa hannu ko rubutun ko shiftar rasulullah sallallahu alaihi wasallam da kuma suhailu dan amr bayan basmala bismillahir rahmanir rahim sai aka ce hadha ma salaha fihi muhammadun rasulullah suhail bin amr ba ce alhamdulillahi rabbil alamin wa ashhadu an la ilaha illa allah waliyyus salihin was salatu was salamu ala ashrafil mursalin ba bismillahir rahmanir rahim sai wasiqa ta soma a takaice kwarai kada ka ga dubba waɗannan abubuwa ja'izi ne shine ma'anar bayani ya halatta kayi basmala ka a baki kayi hamdalaka kayi hamdalanka sannan kayi salsalanka kayi tashahhudinka ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wa sallam imam al-bukhari tarjaman babin farko sai yace kaifa kana badul wahyi domin lokacin da aka soma wahayi shine farkon musulunci to bari yayi mana bayani farkon musulunci domin littafin sahihul bukhari littafin hadisi ne littafin tafsiri ne littafin tarihi ne littafin akhlaq ne ba abinda ba za ka samu ba a cikin sa daya kenan na biyu kaifa kana badul wahyi domin muna da wahayaini ne lana wahayan wahayi bi muke da shi nassi na alqur'ani mai girma sahihiyyat sunna domin duk abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fadi a shari'a wahayi ne daga Allah وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى وما ينطق عن الهوى شي يسا malamai suke cewa wahayi ne to kaifa kana badul wahyi ya ya fankon wahayi ya kasance ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kaman yana sanya nuna maka ni zan magana a hadisi to kamar yadda ayoyin da aka yi wahayin su ta mala'ika jibrilu wahayi ne hadisi ma wahayi ne ba za ka zama mai imani ba sai ka yadda da shi ati'u Allah wa ati'u Rasula duk lokacin da mutum bai hada biyu ba ko ya karyata daya to ya karyata gaba daya من أطاع الله من أطاع الرسول فقد أطاع الله dade ayoyi masu yawa wadanda suka yi mana manuniya akan wannan yayi magana akan yaya tsoma wahayi amma in mun bi hadisin da ya kawo zamu ga yana nuna mana kaifiya ce ta yadda ake wahayi an wasu malamai sukan ce ai da ya ce kaifa kana kaifiyatul wahyi to amma kuma ai lokacin da ake so mu saukar da wahayin akwai sifar da mala'ika yazo da ita kuma a lokacin aka koma ashe in ya ce hakan har yanzu dai tarjumar ta tana nan a doran manufarsa wallahu a'lam yace da zancen Allah subhanahu wa ta'ala yalla zikiruhu da yake cewa inna auhayna ilaik lallaimu Allah yana wannan kalma dan ya nuna isa duk inda zai magana mun yi sai ya nuna isa amma wajen abauta masa sai ifradi saboda kai a hada wani da shi inna auhayna ilaik lallaimu muka yi wahayi zuwa gare ka nan ya kunshi abubuwa ku wanda dole sai mun yi imani da su al-imanu bil-mursali wal-imanu bil-mursali wal-imanu bil-risalati duk wannan kalman ta hada Allah ya ce mu muka yi wahayi zuwa gare ka to akwai wanda yayi wahayi sai kai imani da shi Allah akwai wanda aka yi ma wahayi sai kai imani da shi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akwai wahayin sakon sai kai imani da shi shine Islam da abinda duk ya kunsa na dokoki inna dina indallahi kama auhayna ila nu kafirai lokacin da annabi ya ce an masa wahayi suna iskiya wato ce haza ibn abi kafsha yukallimu min as-sama ga dan abu kafsha wai shi yana magana da sama abu kafsha shine mijin halimatu sa'adiyya wanda ta shayar da rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wato sai su nisanta shi da Quraysh din ma sai su ce dan ƙauyen nan wanda Abu Kafsha shine babansa yau ya ce wai yana magana da sama wasu su ce sihiri ne wahayin wasu su ce bokanci ne wahayin wasu ma su ce hauka ne sai Allah ya ce a'a kama auhayna ila nuhi ba sabo ne ba kalman wahayi a wosa ko a aiko mala'ika zuwa ga manzo ba sabo ne ba ba kuma yadda ku kuke riyawa ba mun wahayi gare shi kamar yadda muka yi wahayi zuwa ga Nuh alaihi salam da wannan da yawa cikin malamai suke cewa shine farkon manzo ala sahi wallahu a'lam annabi nuhu shine kuma ake ce masa adamu sani saboda ga lokacin sa lokacin da kuma aka yi tufana rabbi la tadhar ala al-ardi min al-kafirin dayyara innaka in tadharhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kaffara lokacin da aka yi wannan ruwan tufana ta sama ta kasa ko ba haka bane fa fatahna abwaba as-samaa bima'in munhamir wa fajjarna al-ardha 'uyuna faltaqa al-maa'u 'ala amrin kad qudir to duk ba wanda ya saura a duniya sai wanda suka shiga jirgin nan na annabi safinatin najah dan haka ake ce mashi adamu sani adam nabi kuma ana cewa shine farkon manzo zuwa ga al'umma kafin shi ba abautan gumaka har sai da wasu salihai mutanen kirki suka rasu sai aka shiga tsankake su a kaburburan su wanda suka biyo baya suka ce mu yi hoton su wanda suka biyo baya suka ce mu yi mutumin su wanda suka biyo baya suka ce alloli ne wa qalu la tazarunna alihatakum wala tazarunna waddan wala suwa'an wala yabusa wa yauqa wa nas'a guda su biyan ne bayin Allah aka koma ana bauta musu sai Allah ya aiko da annabi Nuhu aka yi masa wahayi aka ce kaman yadda aka yi wa Nuhu wahayi haka aka yi ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wahayi wan nabiyina min ba'di da annabawan da suka biyo bayan Nuhu alaihi salam dan haka malamai suke karfafa manzo na farko shine Nuhu alaihi salam wallahu ta'ala a'la wa a'lam ala kulli hal Imam al-Bukhari ya kawo wannan aya ta suratul nisa domin ta yi mutabaka da tarjaman sa ya ce kitabu bad'ul wahyi sannan ya ce cikin kitabu bad'ul wahyi zai abwab babi na daya kaifa kana bad'ul wahyi ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam sai ya kawo aya wanda take nuna wahayin cewa lallai an yi wahayi ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga nan sai hadisi na farko a sahihul bukhari inda yake cewa haddathna al-humaydi abdullahi bin zubayr قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه نعم إمام البخاري ya bude sahihin sa da wannan hadisi saboda kima da muhimmanci da matsayin wannan hadisi haka Imam Ahmad yake cewa wannan hadisin sulhun musulunci ne wato in ka hada musulunci gida uku gaba daya ta alimul islam to wannan hadisin ya dauki kashi daya silsilan hadisin kaman yadda muka ji har ya zuwa kuma dan khattab akan ce masa Umarul Faruq saboda musuluntarsa Allah ya bayyana ƙarya da gaskiya Umar kamar yadda muka sani babban sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Ibn Abdul Barr yana cewa Allah ya ɗaukaka addinin musulunci da Umar. Dan annabi ya yi addu'a, Allah ka taimake ni da addinin nan da ɗayan Umaraini, ko Amr bin Hisham ko Umar bin Khattab. Amr bin Hisham shine wane? Abul Jahal, baban jahilai. Allah ya raba mu da ɗabi'a irin tafa. Sai Allah ya taimake mu da Umar ɗan Khattab. Umar shine aka ce saboda darajarsa shedan ba sa hanya ɗaya. In Umar ya bi nan shedan ya taho, to salaka shaytanu tariqan akhar, tabbas shedan sai ya canza hanya. Ha, ku ga wata rana mata sun zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sun saki jiki suna tambayoyi suna abubuwa mabambanta. Sayyidina Abubakar ya sallama ya shigo, baka canza ba, hadisi ne. Umar na yin sallama da maga mai jan hijabi sai mai jan mayafi, kowa ta kudin da ne ta gudu. Da shaitan bai tarayya da Umar, ni ba ku yi haka ba. Abubakar ya zo, ba ku yi haka ba. Umar ya zo da kungigi ce. Shine halifa na biyu bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya shekara goma a halifanci. Ya rasu hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana da shekara 23. In ka hada mutuwansa shekara 10 da wata 6 aka ce ya yi, sayyidina Abubakar ya yi biyu da ɗan wasu abubuwa, ya yi mutu hijira na da shekara 23. Kacal Allah ya yarda da shi. Kuma cikin darajarsa da manaƙibinsa da yawa, yakan faɗi abubuwa Alƙur'ani ya zo daidai da abin da ya faɗi. Kisan Asra mun san shi, wanda ya ce a karkashe su. Sayyidina Abubakar ya ce a an shi fidiya. Aya ta zo ta ce ma kana linnabi an yakuna lahu al-asra hatta yusqina fil ardh. Haka nan lokacin da ya ce tunda kuna tada mu annabi hankali, a sake ku Allah ya canza masa da ƴan mata zawarawa qasidatin kaza kaza, sai Allah ya saukar da aya daidai wannan da dai abubuwa da dama na manaƙibinsa. Kuma annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tabbatar da dan aljanna ne tun bai ba duniya ba. Yace Umar fil janna, Abubakar fil janna, wa Umar fil janna, wa Usman fil janna, wa Ali fil janna. Innamal a'malu binniyat, ingantuwan aiki da antuwan aiki da samun kyakkyawan sakamako yana tare da niyyar mai ita ne. Shi yasa Imamul Buhari ya buɗe wannan littafi da wannan hadisi, kuma malamai da yawa sun biyo baya suna buɗe littattafansu da wannan, musamman littattafan sunna. Imamul Bagawi sharhus sunna da shi ya bude, sai Imam An-Nawawi ko a 40 hadis zaka ga da shi ya bude. Saboda me? Niyyar mutum da shi Allah yake hukunci. Madaman aikin da zaka aikata masharudi ne, wato addini ya yadda ka aikata, niyya ita ce ƙololuwar darajar aiki wajen bawa. Da wannan ne ake tantancewa tsakanin al'ada da ibada. Aninya, wanda ya yi wanka saboda yana jin zafi ko yana da janaba, ba shi da tsarki, wanda yayi wanka da niyyar daukake hadisul akbar yana da janaba ko al'ada ta gama kai ibada ko yayi ibada niyya ya bambanta wankan haka nan niyya ita ke canza aiki wanda yake mubahun ya koma ibada cin abinci wajibi ne ka sha wajibi ne ka sa sutura dole ne ba za ka tafi hindir ba to amma duk irin waɗannan ayyuka na mubah idan ka kyautata niyya ka yi su ka kwaikwayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yin su lada kake samu wala Allah wannan shi yasa malamai suke cewa baccin malami ya fi sallah ko ibadar jahi saboda malami zai yi da kyakkyawan niyya kuma zai addu'o'i da sufar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a kanta jahili ba la kawai zai kirku ne a gado shirin kaman an yadda buhun dawa can sai ka ji manshari ya kanta kenan in ya falka fa sai wani irin gurnani yana lankwasa hannu baya ko maza sun tashi to malami ko mai ilimi fa tun daga yanayin kwanciyarsa da azkar da tashinsa da azkar ibada ce shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace wa fi budhi ahadukum sadaqa hatta tarayyar da mai gida zai yi da iyalansa sadaka ce amma a yaushe a lokacin da ka san menene aure kuma ka tabbata hukunce hukunce da niyya mai kyau ba lokacin da yayin kawai kaman jaki da jaka ake rayuwa ba ana yi bisa al'ada bisa yana ga yayi mun daidai wannan kuma ya zama hasara innamal a'malu binniyat wa innamal kullu imri'in ma nawa sannan kowane mutum ana bashi sakamakon abin da yayi niyya ne shi yasa malamai suka ce aiki zai iya zama kala daya sifa daya amma sakamako ya bambanta duka mun zo karatu alhamdulillah da wanda yake kwaikwayon karatun da masu sauraro menene manufan mu a wannan shi ya zo ne yayi karatu a ce mashi gwani to an ce gwani sai ne kuma sai hasara a wannan ya zo ne shi ya koya shi ma ya zama malami a yi da shi wancan kuma ya zo ne ya koya ya fahimta ya aiki ya koyar kowa mai koyo ne amma inna sa'ayakum la shatta aikin manufofin sai ya bambanta sakamako kowa sai a bashi abin da yayi niyya a kai duk mun zo zamu sallah ne mun yi sallan duka mun samu cikakken haka to amma wannan ya zo yayi sallah ne lillah wannan ya zo ya ga yallabai ne domin ba inda zai iya ganin shi cikin sauki sai sallan isha'i ko to shi kenan ya ga yallabai bukatar zakadiya ya cinye ladan shi ya cinye ladan shi wannan yana yi ne dan a ce yana yi dan ya tashi go anan karkashin niyya sai aka ce ariyar ma takan zo kala uku kala uku wannan tun usuli bai kirkiri aikin ba sai dan ya kace wannan shi yafi komi muni domin munafiki ne sune Allah ya ambata musu hatta sallah ba su yi sai dan a gani ake suna yi wa idha qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Saboda haka wannan cikakken dan hasara ne. Wannan yana yi yana son sakamako a wajen Allah amma yana son yabo. Ya hada biyu ciwon anne ne shi ma ba sauki. Domin hadisi ya inganta hadisul qudsi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ana agna shuraka ani shirk man amila amalan ashraka fihi ghairi taraktuhu wa sharikahu aw ta riwaya taraktuhu wa shirkahu na ti duk wanda zaka hada ni da shi wajen aiki wadatuwa da abinda zaka hada mu wanda yayi aikin da ni ake ma aiki ya hada ni da wani a cikin aikin to zan kyale shi da wanda ya hada ni ko da shirkan ya tafi can fuka haka ta bana kaga wanda yayi riya kenan aikin da ake ma Allah yana son a yabe shi ko a ce shi jarumi ne ko yana neman suna ko kuma yana neman wata tagwamashi karkashin kyautai shi ko kyautatawansa ko sadakarsa ko wani abu mai kama da wannan shi ma yayi hasara mummunan hasara domin bai da sakamako a wajen Allah subhanahu wataala. To sai wanda ya nufi aikinsa saboda Allah ne ninyarsa ko amma da ya toma aikin sai zuciyarsa ta tarfa masa wani abu nan ya sai Allah ya taimake shi ya banka dai wannan duk malamai sun ce wannan babu komai saboda abinda ya zanzancen zuci Allah bai kama ku da shi sai in kun sa shi a aiki. To wannan da ya tsarka masa sai ya dan sa shi a aikin wasu malamai suka ce to aiki fa ya lalace inda me ya tashi mu kamar Imam Ahmad da Imam Tabari suka ce a an dai yi laifi amma aiki bai lalace kwata kwata ba kaga me ya haifar da wannan ninya da manufan aikin ku duba. Wani sahabi ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mutum ne ya yaki dan neman ganima ko yayi dan neman suna ko yayi bisa asabiya kishin kabilanci wane ne fi sabilillah kaga din ninya ne kowa da ninyarsa. Sallallahu alaihi wa sallam yace man qatala li takuna kalimatullahi hiya al-ulya fa huwa fi sabilillah duk waɗannan ninyarsa ta bashi ba dan jihadi a ciki in ya mutu an kashe gawa wanda yayi jihadi manufarsa da niyyarsa da komai nasa dan kalman Allah ne ta daukaka shine fi sabilillah da ninya ne ake hada mai aiki da wanda bai aiki ba a lada. Malam wannan hadisin fa muhimmi ne ku duba Tabuka yakin Tabuka da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi ba yakin da aka tafi mai wahala kaman wannan shi yasa ake ce mashi gazwatul uhud lokacin da sahabbai aka jijiki Annabi sallallahu alaihi wasallam yace Madina mun ba wasu mutane babu fadaman da za ku keta babu matafan da za ku bi ko kayan tsido ta huku da kafafuwan ku ko menene illa sharakukum fil ajri habasahum al-udhum wa sharakukum finniyya face waɗannan bayin Allah da muka bari mu a Madina sun tarayya da ku wajen lada hanzari da lalura da dalili ya hana su suna da niyyan zuwa dan haka Allah ya hada ku a lada kaga husnul niyya kenan husnul niyya. Domin a wannan yaki ne za ka ga mai ƙarfi mutane ƙarfafa sun zo sun ce ya Rasulallah za mu yaki ba mu da guzuri ya shafa da Allah akwai wanda zai dauki nauyin wadannan an samu a ce to ku shiga wadanda ba a samu ba a ce ku yi hakuri duka ga lafiyayyen kato wanda zai saba ka da gudu ya kai kasuwa ya dire ba numfashi sama sama yana zubar da hawaye kaman an barke wani dam wata ra'ayinuhum tafidu min ad-dam'i alla yajidu ma yunfiqu ninya ya kawo haka kuma ninya ke sa a hada ka da lalatacce a gidan wuta wahai baka ji hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana cewa wanda yake mutun ne Allah ya bashi dukiya yana ciyarwa fi sabilillahi sai wani talaka tibis ya ganshi yace ina ma da nike da dukiyan nan in yi irin nasa ko fiye da nasa kuma a zuciyarsa haka yake nufi sallallahu alaihi wasallam yace huma fil ajri sawa daidai suke wajen lada wannan kuma ya ga wani ne shi ga wadatan ga mulkin amman ga fasikanci ga jahilci ga mujrimanci ga takadaranci ga duk wani abin Allah wadai yana aikatawa shine yan mata iri yazo yana yawo da su ya sa fufu a mota ana ta buga disco ana a dinnan ya watsa mu mutane kura ya wuce ga wani bawan Allah shi kuma bai ci da safe ba ga rana hantsi ya dubi ludayi yunwan ziya da na yau ya hadu da na rana ga ragga wando guda uku a jiki amma yana dukawa da kyandin kasuwa dimu babu ne ruku'u in zai yi sai da hikima ya ganshi yana shanawa ya ce la ilaha illallah Allah ka sani muna da bukata ga yunwa ga ragga gashi yana sha'awan mai aikata lalata sallallahu alaihi wa sallam yace kuma fil wuzni sawa zunubin su daya shaqiyin duniya shaqiyin lahira kenan kaga hadarin niyya kuma kaga fa'ida da muhimmancin niyya shi yasa sallallahu alaihi wa sallam yace mene duk kowanne mutum ana bashi abinda yayi niyya ne kawai innama أهم شلاغم شي تفيد القصر والحسرة بذا أباك أبين دباشي كي نيابا سو ذاك إن الله كنفا الحمد لله كنا دقران شي إن وانا أبو كنفا أنين ينكبا الله با كيل أباك كيل أهناك جمن كان يريد العاجلة أجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يسلاها مذموما مذكورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا wanda dai yake fi Allah ayake nufin duniya da aikin sa aninyar sa a manufan sa Allah subhanahu wataala ce za mu gaggauta bashi abinda muke so shi ma ga wanda muke so dan Allah ji matakan ba wai abinda kake so za a baka ba a abinda Allah ke so zai baka kila kana neman shugaban kasa ne sai Allah ya baka ma sun jam primer a kangon abinda yake so ya baka kenan shi ma ba kowa za a ba ba liman nuridi ne ga wanda muke son ma mu bashi wannan din sai a baka mai kwazon shadda kuma fa mai daraja ne idan kaka ce ba wani mutum bane mai kwazon shadda ba sana'ar da ake walakanta ta inda an karta cikinya ka ce an ba da misali da mai kwazon shadda in aka baka da shaddan naka ya za ka yi ta cika saboda haka kan mun aina shi kan mun aina sana'ar shi misali ne kawai ta gito to kaji ya ji kawo kudi dan yanzu shaddanka zai faje a awa biyu zai ce 10,000 to ka kwace manan ba za ka biya ba banki ya cika bankin da ba a so asusun ya cika to wannan kenan sai dai kula komin kyan niyyarka الحرام يبقى حراما الى قيام الساعه يوا فاجد ذاك كيوتت نيا كتي حرام يا زما ديدي بات شيغا انا اي بات شيغا حرام نان احرام تي اي نايي دكيكاون نيا ني ا الله بيدبا zai maka hukuba daidai da bannanka yanzu saboda Allah ko a ɗabi'ance a rayuwa kawai sai wani ya zo ya talla maka mari ta dama ya ce wallahi da kyakkyawan niyya na yi kuma tun naka ne da taushi za ka yadda da wannan kyan niyya saboda asalin abin habis ne mugun aiki ne saboda haka mugun aiki bi kulli alwanihi wa ashkalihi bai zama tsa'a in har kaga an sauƙaƙe maka kai to sai lokacin da ba yadda za a yi sai ai irtikabu ahabbud dararaini yawa wannan daban ne sai a ce ka ci mushe saboda ba abinda zaka ci anan cin mushe ya zama wajibi amma komin kyan niyyanka da kwadayinka ragon mutane ba zai mutu su ja za su yarku ka ce gaskiya zan kyautata niyya na dade ban ci nama ba ku bani a ka ce haram kuma wannan Allah na iya maka abinda ya so ya maka na hukuba in baka tuba ya yace maka ba ma ci gaba muna da lokaci to mu tsaya a nan gaban ma koma kaman kanin hijiratu والله المستعان وعليه الشكران وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه